This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Talata. 3 ga watan Satumbar shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa kamfanin mai na Najeriya NNPCL ya bayyana gazawar biyan makudan kudade da dillalan da ke shigar da mai kasar ke bin sa bashi. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da zama ta garba ta shirya kuma za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wani tasiri kuke ganin matatan man Dangote za ta yi a daidai lokacin da kamfanin NNPCL ke ƙara kuɗin mai? Lambar da za a kira ka mako da yaushe ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Hukumomi sun ce akalla mutum 51 ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikkata a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan birnin Poltava na ƙasar Ukraine, a ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni na yakin shekaru 2.5. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin ya ruguje wani ɓangare na ginin da cibiyar sadarwa ta sojoji ta Poltava ke amfani da shi. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa mutane sun kasance a ƙarƙashin baraguzai, an ceto da yawa daga ciki. Ya ce ya bayar da umarnin gudanar da cikakken bincike. Ana iya ganin baraguzan bulo da suka farfashe daga cikin ƙofofin cibiyar da ke rufe, waɗanda ba su da iyaka ga kafofin yaɗa labarai, kuma ana ganin jini yana malala daga waje. Sa'o'i bayan hare-haren makamai masu linzami, ana jin warin hayaƙi da ya yaɗu a garin gaba ɗaya, wanda yake da tazarar kilomita 350 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Kyiv. Manufar shige da fice ta Amurka ta tura matsugunan bakin haure a birnin Mexico na ƙasar Mexico zuwa nesa da kan iyaka. Babban birnin ƙasar da ya kasance wurin yada zangon bakin haure yanzu ya zama matsuguni na wucin gadi. A nan bakin haure suna ƙara kafa matsugunai da ba na hukuma ba a cikin shekarar da ta gabata, inda suke jira don samun kiran neman mafaka na Amurka daga jami'an tsaro a babban birnin ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin ƙasar da ke babban birnin ƙasar da sanyin safiyar jiya Litinin. Ministan cikin gida na ƙasar Jacquemin Shabani ya faɗa a shafinsa na X cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu, kuma wasu faifan bidiyo da ba tantance ba da aka ce na cikin gidan yarin ne sun nuna gawawwaki da dama a ƙasa. A wata hira da aka yi da wani direban motar tasi Washi Motoko ya ce, ‘yan sanda sun isa a makare, jami'an tsaron gidan yarin ne ke ta harbi. ‘Yan sanda sun zo a makare kafin karfe 5 babu ‘yan sanda, muna iya ganin mutane suna gudu, fursunoni suna gudu, ba mu fahimci komai ba sai da muka lura da cewa sun toshe hanya, babu hanyar shiga. Gidan yarin Makale shi ne babban gidan yarin ƙasar da ke iya ɗaukar mutane 1,500. Sai dai a cewar rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International na baya-bayan nan, ta ce gidan yarin yana ɗauke da fursunoni sama da 12,000 waɗanda akasarinsu suna jiran shari'a ne. Hukumomin ƙasar dai na ƙoƙarin rage cunkoson jama'a, inda aka sako fursunoni da dama a 'yan watannin da suka gabata. Yayin da Iran ke barazanar mayar da martani ga Isra'ila kan kisan da aka yi wa shugaban ƙungiyar Hamas a Tehran, an sanya ayar tambaya kan sahihancin shirin makami mai linzami na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wani sabon rahoto da ƙwararru suka baiwa kamfanin dillancin labarai na AP kaɗai ya nuna cewa daya daga cikin makamai masu linzamin da Tehran za ta yi amfani da shi a duk wani hari da za ta kai wa Isra'ila nan gaba, bika yadda ake zato a baya ba. Binciken ya zo ne watanni bayan da kawancen da Amurka ke jagoranta ya harbo da dama daga jirage marasa matuka da makamai masu linzami da Iran ta harba a wani hari da ta kai kan Isra'ila a watan Afrilun da ya wuce. Sai dai wasu makamai masu linzami sun gaza yayin harbawa ko kuma sun faɗo yayin da suka tashi. Kashi 60 cikin 100 na matasan Afirka na neman ficewa saboda rashin saka ido kan cin hanci da rashawa da ke barazana ga makomarsu nan gaba. A cewar wata ƙuri'ar jin ra'ayin matasa fiye da 5,600 a ƙasashe 16 da aka fitar a yau Talata, gidauniyar iyalan Echiquizi da ke birnin Johannesburg na ƙasar Afirka ta Kudu, wacce ta ƙaddamar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar na mutane 5,600 masu shekaru 18 zuwa 24 ta ce ana kallon cin hanci da rashawa a matsayin matsala mafi girma guda ɗaya da suke fuskanta don cimma burinsu da samar da ingantaccen rayuwa. Ta ce banda haka kuma akasarinsu ba su yi imanin cewa gwamnatoci suna yin iya ƙoƙarinsu don magance wannan uquba ba, saboda haka kusan kashi 60 cikin 100 na neman yin ƙaura nan da shekaru 5 masu zuwa. Binciken matasan Afirka na 2024 wanda gidauniyar ta ce ba zai misalti ba an gudanar da shi ta hanyar tattaunawa ta fuska da fuska a watan Janairu da Fabrairu a ƙasashen da suka fara daga Afirka ta Kudu zuwa Habasha.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karantun mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, babban kamfanin mai na NNPCL ya bayyana gazawarsa na biyan basuka na biliyoyin daloli da suke taruwa da ya kamata ya biya masu kungilar shigo da man fetur kasar a matsayin dalilin cikas na karanci ko kuma ƙarin farashin mai a kasar. Wakilinmu na yankin Naja da Talami Abubakar Sokoto ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya haɗo mana.
Babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya bayyana gazawarsa matuƙa kan iya biyan katutun bashi da ake binsa na aƙalla dalar Amurka biliyan 6 a cikin wata sanarwa da kamfanin na mai ya fitar a baya-bayan nan. Kamfanin ya ce labudda yana fama da ƙaramcin kuɗi. Sanarwar wadda mai magana da yawun kamfanin na mai Mr. Olufemisu Nai ya fitar ta alaƙanta rashin kuɗi da kuma yawan doga layukan da ake samu a faɗin ƙasar da cewa babban matsala ce. Wannan bashin dai da 'yan Najeriya ke tsammanin za a biya domin amfani ga 'yan kwangila musamman waɗanda suke shigo da mai daga ƙasashen waje, sannan kuma ga dogayen layuka da suka yi yawa a gidajen man ƙasar. Kan haka ne na zagaya wani gidan mai na Lagos bus stop da ke birnin Port Harcourt, kuma ga abin da waɗanda ke cikin dogayen layin ke faɗi.
Well, the situation in Nigeria.
Cewa ne sunana Dick Saroni Wiko ya ce gaskiya abubuwan da suke tafiya a Najeriya musamman ta bangaren kamfanin mai na ƙasa abin takaici ne. Ya ce dole ne sai mun ɗauki matakan gaske domin lamarin fa ya fara wuce misali, kuma mutane suna amfani da wata dama ne inda 'yan siyasa ke cin karansu ba babbaka, kuma kowa na yin abin da ya ga dama. Ka dibi irin albarkatun man fetur da muke da shi a yankin na Niger Delta, a ce Najeriya ta dawo baya. Wannan abin takaice ne, kuma waɗannan dalolin Amurka da ake magana wanda kamfanin mai ya kasa biya shi ma abin takaici ne.
Yana boye abun yana kawo cikas gaskiya fi sabilillahi, musamman ma movement na mutane from one point to the other akwai matsala. Amma kuma ka je wani layin gidan mai din ma za ka yi samu, amma the price kai is not something you talk about. 980 1000 an hour gani distance is getting out of hand. Wallahi tunda anan ne masu suke dan samu muke dan labewa. Kamar an ka ce sai mai naira 1000 ko abin da ya fice haka abin ya wuce wuri.
Su ma dai 'yan kasuwa a birnin na Port Harcourt da ke cin karansu ba babbaka suna ci gaba da gudanar da harkokinsu.
Kamar wannan abu mun san hakan zai faru, shi yasa muka ce barnan da muke haka su ma suke yi, ka gane. So yanzu lokaci ne wanda kaga dole ya kamata inda za a yi tunani a bari mu san agaza so da mu dan rage raɗaɗi ma mutane, tunda kaga irin biki ba sai ta dauki da wannan mutane kowa da kowa ta satisfy ne sai da yake so ba. Kaga ya kamata dole a dan ba mu tazara mu dan agaza kasuwa bayan fage.
Yanzu kamar kasuwa bayan fage za ku ku ci gaba da cin karan su ba babaka ne kenan?
Alƙawari ne wannan, alƙawari ne wannan. Alƙawari yanzu ne ba ta yi tashi ita ma.
To ina maganar man da kuke sata kenan zai ragu ko karuwa zai yi kenan?
A karuwa yanzu yi kai tunda abu din ana saida shi 200 yanzu ya koma 300 kaga dole kowa mai yin 5 zai hada ya zanto 10 mai yin 10 zai nemi ya kai 15 kwashi.
Masu sharhi akan harkokin mai dai a Najeriya sun ce ba ranar kawo ƙarshen matsalar mai a ƙasar. Malam Yau Babura wani masanin harkokin mai ne a Najeriya.
Wato su kamfanin NMC ni yadda na karance suna ta faman taka tsantsa ba za su taba gawa mutane gaskiyar abu ba saboda me wannan idan suka fadi gaskiya ta yi hukumar bata dace da kuma abin da ƴan siyasa suke so ba kaga ne magana farko da shugaban Tinubu ya fara yi cewar subsidy is gone to kaga ai ba a shirya masa ba an zo an yi abin ne kawai suna zato kawai shi komai da komai to ba wai tallafin ma da aka ce ya tafi ba a'a da aka zo aka lalata darajar naira aka ce naira ta samu kanta daraja a kudin kasashen duniya.
Tun a farkon watan Yulin shekarar da muke ciki ta 2024 jama'ar kasar da yake fama da matsalar karancin mai kuma ake ta samun dogayen layuka a sassan gidajen man kasar. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sakkwato, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A nan Washington din agogon muna cewa karfe 5 saura minti 18 na yamma. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wane gari ne? Wane gari ne? Wane garin da ake kurba manya na zalla?
Wane gari?
Bai kai ga bas da nisa ba.
Wane gari?
Bai canje ja asuna ba.
Wane gari?
Madalla, jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. A wannan makon za mu tattauna kan batun yawaitar aure don samun takardar zama a Turai a tsakanin 'yan Afirka.
To takardar nan su kuma ba baka ita za su yi ba haka nan kawai ba. Sai dai ka yi ƙoƙari ka auri bajamuciya in ba haka ba a gaskiya sai dai su yi ta cewar ka bar garin.
Wannan dai tafiya ce da ke da matuƙar ƙalubale kuma ba kasafai kowa ke nasara ba.
Kai ne wajen shekara 30 ko 20 ko 10 baka ta gida ba kuma kai wurin sabubuwa aikin boye da kai ka samu ka dan kai wani abu da shi gida to karshe ma kai ne ba takardan ga shi ka ta gida ba shi ka ta gida ka je ka duba mai kai mafi yawanci iyaye ku daga kanima rasu ba gaisuwan da kace samu ka je ka ga wurin su.
A gaba kaɗan za a ji sarƙaƙiyar da ke tattare da auren neman takardar zama a wannan gwagwarmayar neman rayuwa mai inganci a ƙasashen Turai. A shirin da yau ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. Madalla, baƙuwarmu ta yau Hajiya Zainab Salisu wata lauya ce a ƙasar Faransa. Ta mana tsokaci kan mahimmancin takardar zama ga rayuwar baki a ƙasashen Turai.
In muka duba muka gani a Turai abin da yake farkon bawa mutum dama ya samu takardar zama a ƙasa, aure yana daga ciki, sannan kuma haihuwa yana daga ciki. Alal misali kamar ka auri wanda yake da dan ƙasa, to wannan dan ƙasan zai iya baka in ka aure shi zai iya baka takardar shi da zama a ƙasa. To idan kuma muka duba a fuska suna samu kuɗi wanda suke irin wannan abin.
Ga Alhaji Ahmadu Tijjani Garba, hakimin Hausawan Turai a ƙasar Jamus, wanda ya shafi fiye da shekaru 20 a can, ya bayyana cewa batun takardar zama ya zarta tunani. Al'amari ne mai wahalan gaske da ke jefa rayuwar da dama cikin matsi. Ganin sun riga sun sa ƙafa sun shigo Turai, kuma babu yanda za su iya koma ƙasashensu na asali ba tare da sun cimma burinsu ba.
Gaskiya mun samu ƙalubale na zamantakewanmu shi ne zaman yanda za ka yi ka samu takardar zama. Duk garin da ka je inda ba ka da takardar zama gaskiya kamar kana da wani cikas na yanayin aiki. Aiki shine ya kawo ka kake tunani, in ba aiki bane ya kawo ka kuma kai dalibi ne. To dalibtan nan in ka gama karatunka za su ce ma gaskiya ka koma kasar. To sai dai kai fafutuka ka nemi takarda. To takardan nan su kuma babaka ita za su yi ba haka nan kawai ba. Sai dai ka yi kokari ka auri bajamuciya ko kuma ka auri wata yar Jamus anan. In ba haka ba a gaskiya sai dai su yi ta kamar cewar ka bar garin.
Ga Malam Muhammad Awal Kolobo ya shafa shekaru da dama a Jamus. Ya ce da wuya a fahimci irin yanayin rayuwar da 'yan Afirka ke fuskanta a ƙasashen Turai. Asali ma ga waɗanda ke zauna a Afirka hangen dala suke wa rayuwar Turai don ba su fahimci tashin hankalin da ke tattare da rashin takardar zama ba.
Kana gida za ka ji za ka zo Turai ne kamar yadda kwance ne. Shi ka zo ka shigo cikin shi za ka san yadda yanayin yake, ba abu ne mai sauki ba. To amma daga ka zo ka shige kuma shi fitanka ma ya yi wuya. Amma samun takarda ƙasashen Turai shi wani ikon Allah. Za ka iya kana nan ma kana ayyukan boye, kana samun kuɗi, kana yin wani abubuwa na arziki a gida. Kana nan kai ne wajen shekara 30 ko 20 ko 15 ko 10 baka ta gida ba, kuma ka yi wurin sabubuwa aikin boye da kai ka samu kadan kai wani abu da shi gida. To karshe ma kai ne ba takardan ga shi ka ta gida ba, shi ka ta gida ka je ka duba mai kai. Mafi yawanci iyaye ku ga ka nima rasu ba gaisuwan da ka ce samu ka je ka ga wurinsu.
Ga Mustapha Musa, wani da ya yo gudun hijira amma yanzu yake zaune a birnin Marseille na kasar Faransa, ya bayyana takaicinsa kan yadda wasu da dama suka jefa rayuwarsu cikin hadari don zuwa Turai, amma a ƙarshe ya ce suna tsintar kansu a cikin tsaka mai wuya.
Akwai wani ɗan toga shekaransa 12 a Turai ba takarda, shi yanzu ya ma daina haƙura da neman takarda, kawai buga-buga yake. Kuma shi ya ce min shi dai in dai mace sai ta bashi takarda sai yi a wannan auren, to sai dai in ya koma gida a haka. To yanzu bayan haka akwai wani shi kuma shi ma abokina ne Italin, yayi har a Italin da abin yaki ya dauki lauyan an yi mai hanya an buga. Wataran ya zauna sai shiru, wataran in ke ganshi shayi firifiri. In ya fito yana da mata ga 'ya'ya uku, haka ya baro sai to yau shekararsa 8.
To wannan matsalar ta takardar zama ta sa an samu karuwar 'yan damfara da ke buga takardun aure na jabu a wasu kasashen Turai. Na baya-bayan nan ma dai shi ne badakalar takardun jabu a Birtaniya da ya kai ga ɗaura wasu 'yan Najeriya hudu. Sai dai duk da waɗannan matsalolin, Alhaji Ahmadu Tijjani ya ce a ƙasa kamar Jamus za a iya cewa an samu ci gaba a fannin rayuwar baƙi musamman ta 'yan Afirka.
A yanzu komai ya canja, su da kansu suke cewa mutum ya tafi makaranta. In ka shigo ka sanar da su cewar kana garin, za su nemi kamar su ce ma ka je ka koyi yaransu game da bangaren kamar in kana da kuruciya yara wanda bai huce shekara 17 ba, za su da kansu za su tilasa ma ka je ka koyi aiki nake so in ce. So a wannan wajen ne za ka nuna kwarewarka, har Allah ya sa su da kansu za su ɗauki takardar garin saboda kana biyan haraji su baka na zama. Saboda haka mun samu bambanci ta wannan ɓangaren. A da za mu duba mu gani baƙaƙen mutane 'yan Afirka bayan da za su yi kamar zuwa wani aiki a banki, 'yan doka ko kuma in ce a police kenan, wayansu bayan da za su samu wannan dama. Amma yanzu mu ba mu samu ba, yaranmu sun samu da yawan mu wanda muka haifa a nan garin suna aiki, wayansu 'yan sanda ne, wayansu kuma jirgi. Duka inda za ka yi za ka tsinci 'yan uwanmu suna aiki. A gaskiya shi ne ci gaban da muka samu.
Yanzu in kin ga mutane sun zo, mazan sun zo, sun ka armi na saru, sun ka samu takardu, sai su yi armi gida, su yi arme su kawo matansu, amma da ne mutane sun kai ta zauwa hakanan su kadai su ta aihuwa da nasaru in sun ka samu iya su samu izinin zama.
To amma ko me zuwa da yardar Allah za mu ji yanda mata 'yan Afrika su ma suka shawo kan wannan matsalar da yanda suke samun nasara wajen tsayawa da kafafunsu a kasashen Turai. Kafin nan, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.
Tuwa da la'agai da Ramata Garba. Yanzu kuma lokacin da zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wani tasiri kuke ganin matatan man dangwata za ta yi a daidai lokacin da kamfanin NNPCL ke ƙara kudin mai. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Mun samu kira na farko daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa? Nasarawa ne akan layi. To da alama dai babu wani akan layi ko kuma ya goce. To masu sauraro kamar yadda nace, to wanne ne akan layi daga Nasarawan ne?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-bari a jihar Nasarawa.
To Bashir Tela, wani tasiri kake ganin matatar man dangwata za ta yi gashi NNPC na ƙara kuɗin mai?
Alhamdulillah, muna fata ko muna cewa sun za su yi tasiri. To amma abin da kai gaskiya ƙara kuɗi ga NNPC dai abin ya sa ya karfafa ba. Wato jikinmu ya yi sanyi. Amma kuma wannan ƙarin kuɗi da NNPC dai na Najeriya.
To Bashir Tela, mun ji cewa gwamnati ta yi ƙwari ga ƙarin farashi da NNPCL ya yi. To har yanzu ne muna Nasarawa. Wane ne aka layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Masha Allah, kuna tare da babawo mai agogo ne a nan cikin garin Gitata.
Babawo mai agogo, menene ra'ayinka a yau akan maudu'in mu da muke tattaunawa?
Ra'ayina kamar yanda shi dai a gaskiya Dangote zai iya kawo ci gaba. Dalilin da ya sa ko na ko faɗi haka, kaga shi Dangote ya bude fuka-fukin shi ko ta wani ɓangare. To kuma aka ce ana samun irin waɗannan abubuwan, to za a iya samun sauƙi. Kuma a gaskiya Dangote yana buƙatar addu'o'i, saboda kaga yana son ya kawo ci gaba, amma kuma sai yana samun ƴan matsaloli ko a ɓangaren labari za ka ji an faɗa cewa yana son ya aiwatar, to amma ana samun wasu matsaloli daga cikin ƴan.
To babawo mai agogo, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bar mu ji garzaya Kebbi. Wani yana jiran mu a Kebbi? Wani ne a Kebbi?
Sunana dan Asaba mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi.
To dan Asaba mai fata, wani tasiri kake ganin matatar Dangote za ta yi daidai lokacin da NNPC yake ƙara kuɗin mai?
To ni a rawa mahanga, gaskiya babu wani tasiri da wannan matata ta Dangote za ta yi.
Me yasa?
Saboda ta zama musu kishiya. Ba su so su ga cewa matatar Dangote ta yi tasiri, ta kawo ci gaba ga matatan mai a Najeriya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ita NNPC ta ƙara ma manta kuɗi. Kuma ina kira ga shugabannin NNPC, wallahi su ji tsoron Allah. Duk abin da mutum ya shuka, wallahi shi zai girba. Mu dai an cuce mu, an ci amanar mu. Ina kira ga ƴan uwanmu ƴan Najeriya, mu ci gaba da roƙon Allah, Allah Ubangiji ya saka mana ga waɗanda suka ƙara mu wannan man fetur.
To malam, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bar mu je garzaya Zamfara. Wane ne daga Zamfara?
Salamu aminin Allah ya tabbata gare ka matsayin manzon Allah.
Amin wa amin. To malam Nasiru, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na sakai da Allah wanda ya saukar nan yayi magana, dan uwana ne gaskiya. Duk abin da za a ce a Najeriya za a sai da talaka ya samu abin da yake so a rayuwar shi na duniya. Sakai da Allah, shugabanni su tabbatar da cewa da sunan shugabannin al'umma ana shugabantar su to su ma wata rana mu ne zamu shugabantar su dan Allah su tsaya su yi koyi da abin da ta baba lewa yi Umaru Musa Yar'Adua Sadaurar Sokoto Firimiyar Arewa wa'annan shugabancin da suka yi su ne wanda suka yi wanda Arewa yau ana musu addu'a kar su kuskura su biye mu duniya su tabbatar da cewa za su samu abin da suke so a ba talaka ya ce zai wasu guna marayuwar shi wanda za a koma na shan wahala kalma ce garba mutanen mutanen kurbi sama ka fatan alkhairi
to malam
Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni ya tsaya mana ni ne Nasiru treni ne gonjo nake maka barka baka daga
gusto to malam Nasiru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bar mu je Kanan Dabo wani ne da Kano to malam sai dai ba ma jinka da kyau sosai ko zaka dan matsara kusa da rediyon ka yawa kana ji na to ya sunan malamin to da alama layin ka ba shi da kyau sai dai ka ƙara kira bari mu je Abuja wane ne daga Abuja
assalamu alaikum murya amurka sunana Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya
Usman dan Fulani to ya kake ganin matatar man dangwata za ta yi wanta sidi za ta yi
rana daga nan babban birnin tarayyar Abuja
to muna jin ka malam Usman wanta sidi kake ganin matatar man dangwata za ta yi
to alhamdulillah gaskiya yana da matukar tasiri ya kamata a duba bangaren wannan bawan Allah gaskiya yana da kokari ya kawo wa Najeriya wato shi gaba ki da ya kamata don Allah a duba mai wannan bangare ya kamata waɗannan masu gudanar da ayyukan na man fetur ne ya kamata kuna kira a gare su don Allah su yi tsoro Allah kuma shugabanni ya kamata su duba wannan bangare talaka wallahi yana ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da menene mun kai musu don Allah su yaye mu na dullahi
to amin Usman dan Fulani mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta kabar mu je kwara wani ne aka layi da kwara
assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba Dinawa
to malam Bello menene ra'ayinka a yau
eh to akan ayi na gaskiya idan muka duba shi dan gwate ga alama da zai yana son yawa mutane sauki amma ita gwamnatin Najeriya gaskiya ba ta tausayin talaka duk inda talaka kake samun sauki gwamnatin nan ta toshe yanzu kaga halin da mutane suke ciki kuma ga kasadan man fetur din kuma ga man fetur an kara miki kuɗi talaka shi ina zai saka ni
to Bello Garba mun gode kwarai da gaske da wannan wato gudunmuwa ta kuma da waya kuma ka kawo ƙarshen daga wayan a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu ko da wannan ko muka zo ga cirin mana ƙarshe labarai amma wannan karan a takeice
hukumomi sun ce akalla mutum 51 ne suka mutu yayin da wasu daruruwa suka jikkata a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan birnin Poltava na ƙasar Ukraine a ɗaya daga cikin harhara mafi muni na yakin shekaru 2 da rabi shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin ya ruguje wani bangare na ginin da cibiyar sadarwa ta sojoji ta Poltava ke amfani da shi. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa mutane sun kasance a ƙarƙashin baraguzai an ceto da yawa daga ciki. Manufar shige da fice ta Amurka ta tura matsugunan bakin haure a birnin Mexico na ƙasar Mexico zuwa nesa da kan iyaka. Babban birnin ƙasar da ya kasance wurin yada zangon bakin haure yanzu ya zama matsuguni na wucin gadi. Anan bakin haure suna kara kafa matsugunai da ba na hukuma ba a cikin shekarar da ta gabata inda suke jira don samun kiran neman mafaka na Amurka daga jami'an tsaro a babban birnin kasar. Hukumomin Congo sun ce akalla mutum 129 ne suka mutu a wani yunkurin fasa gidan yari a babban gidan yarin kasar da ke babban birnin kasar da sanyin safiyar jiya Litinin. Ministan cikin gida na kasar Jacquemin Shabani ya faɗa a shafinsa na X cewa mafi yawan mutanen sun mutu ne a turmutsutsu. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin gudu. Yayin da Iran ke barazanar mayar da martani ga Isra'ila kan kisan da aka yi wa shugaban ƙungiyar Hamas a Tehran, an sanya ayar tambaya kan sayi hancin shirin makami mai linzami na Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
To madalla masu raro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba idan Allah ya kami inda zamu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu amaradin Muhammad Hafiz Babalu zai tana kawo shirye-shiryen mu na yau da kuma Julie Leather's Creation wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.